Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maraicen talata 16 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace talata dai shirin namu akan sana'a ne da ilimi da kuma fasaha. Kuma da yake kwanan nan Halima da Henok Fente na sashen Amharic suka dawo daga Kano inda suka je aikin koyar da aikin jaridar dogaro da kai a Jami'ar Bayero ta Kano. Kenan yau Zoro matasa ya tattauna da ɗaliban da suka amfana da wannan taron ƙarin ilimi a Kano.
Bayan kayan aiki da aka kawo wanda za mu iya ganin su ba wai a faɗa mana su a littafi a ce akwai kan aiki da daga kuma yin daga amfani su ba. Ga shi nan muna ganin zahiri an koya mana sannan an ba mu komin yin amfani da su.
Za ku ji wannan tattaunawa a zauren matasa. Shin kun san cewa fasahar zamani ta haifar da canje-canje wajen neman labarai da ma bayyana su yanzu haka?
Canjin da nake gani shi ne yanzu kowa ma za iya cewa ni neman labarai ne ya bada labarai. Mutane za su ci labarin even kafin kai professional ka faɗa.
Sannan kuma Halima Abdullahi na tafi da filin dafa-dafe.
A yau kuma ba abinci zan dafa ba, wato zan kawo yanda ake haɗa ɗan wani leɓo ne.
Muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma hilin shakatawa yau. Jamila ta ce masu matasan da ke sauraron mu sun ce suna so su ji ya sunan shi Inuwa M Nura ko
Nura M.
Eh to za mu ji da yawa, ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To da horon harko dai ga amsan tambayar mu ta jiya.
Da kyau biyoye Hausa, wannan tunani yayi daidai ganin matasan Hausawa rubutun Hausa yana neman ya gagare su. Ku bude wani shafi na koyon rubutun Hausa da mun gode. Sako daga Zakariya Idris Alhassan.
Duk kahohin yaɗa labarai manyansu da ƙanananansu musamman jaridu da gidajen rediyo su ware dan wani lokaci domin hadakarwa akan yadda za a dauki matakin koyon rubutu da karatu musamman Hausa. Sannan mu kuma matasa mu kirkiro wani shahi akan yanar gizo domin karin haske ga waɗanda suke da raunin iya rubutu da karatu. VOA Hausa ina kira gare ku da ku taimaka ku buda mana dandali akan shahin ku na yanar gizo domin yin darasi na musamman wajen koyar da rubutu da karatu. Sako daga Isa Ibrahim Angon Halimatu.
Yau da gobe, a matsayina na ɗalibi wanda nake karanta Hausa Mass Communication a jami'a, ina kira ga kafafen yaɗa labarai da su yi amfani da rubutun fi'ili a shafukansu na intanet, domin yin hakan zai sa masu karatu su fahimci abin da aka rubuta cikin sauƙi. Sako daga Adamu Aliyu Ngolde.
Hakika kawon yaɗa labarai ya kamata ku yi mayar da hankali wajen karanto sakonnin Facebook don haranta ma ma'abota shahukanku na Facebook rai da haranta ma masu sauraronku ta kawon yaɗa labarai rai a turance wato media, domin Twitter da email da SMS ba kowa bane san yadda ake isar da sakonninsu. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe.
Ni dai kira na a nan shi ne, ya kamata gidajen rediyo su dinga ƙarawa shirye-shiryensu lokaci, sannan su dinga buɗe layi kan waya ko namba wanda za a kira ko tura saƙo, kuma kamar masu tura saƙo ta intanet, a daure a dinga karanta kashi 40 cikin 100, domin idan wanda ya tura saƙo ya ji an karanta, to gobe zai yi saurin turawa kuma ya saurara. Ina tunanin wannan hanyar ma za ta taimaka wajen ɗaukaka harshen Hausa a duniya baki ɗaya. Sako daga Suleiman Lawal.
To Jamila, kamar yadda kika sani kuma kamar yadda masu saurari ma suka sani, shekaran jiya da muka dawo daga Kano inda muka je aiki, kuma aikin da muka je na wato taro ne na Bita da ƙarin ilimi da ƙarin fasaha, za a ce, da koyar da aikin jarida dogaro da kai, kuma sako ne musamman wanda gwamnatin Amurka ta yi tunanin a je a bada wannan, ayi wannan ƙarin ilimi ga ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano, musamman waɗanda ke sashen koyon aikin jarida. To waɗannan ɗalibai na tattauna da su, kuma kamar yadda na ce ni daga nan sashen Hausa da Henoch Fente, wanda agogon sarkin aiki sunan da suka sami shi kenan,
agogon sarki
suka ce halan shi wannan da hasken rana yake aiki baya gajiya ne.
Yawa,
to waɗannan ɗalibai da suka dan koyi ko suka karu da abin da muka je muka koya musu, na gayyato su mun tattauna da su.
Yanzu
yawa za ku ji bayani daga bakin su, kuma da farko za su fara ne da bayyana mana sunayensu.
Okay, sunana Gloria Robert John. Sunana Aisha Umar Tufa.
Ni kuma sunana Abubakar S.
Sunana Anas Muhammad Sani.
Hakikanin gaskiya mun samu wannan taro da aka gudanar, ko ince taro ne bidda da aka gudanar, mun samu shi ne amfani a gare mu sosai da sosai. Dalili na farko shine an fito da abubuwa bayan kayan aiki da aka kawo wannan, da muke ganin su mutsaba, ba wai a faɗa mana su a littafi a ce akwai kayan aiki kaza da kuma yanda ake amfani su ba. An kawo su ga sunan muna ganin su zahiri, an koya mana sannan an ba mu komai yin amfani da su. Sannan kuma bayan wannan an koya mana wasu dabaru ne yadda mutum zai iya dogaro da kansa ba sai ya jira gwamnati ta ba shi aiki, ko kuma ya tafi yana ta neman aiki a kamfanoni masu zaman kansu wanda za a iya ba shi albashi dan wanda bai taka kara ya karya ba, wanda zai sa shi koma hancaccin hanci a matsayin shi zan jarida ya dinga aiko da gurbatattun rahotanni da sauran abubuwa.
Malama Aisha, a ganinki irin wannan taro a ƴan mako daya ya isa, ko kuma akwai buƙatar a ƙara lokaci nan gaba idan za a irin wannan taro?
To gaskiya ya kamata a ƙara tsawon lokacin, saboda a lokacin da aka yi wannan taron daga farko yawancin mu ba mu san muhimmancinsa ba, sai da aka kuma kwana uku zuwa hudu mutane suka gane muhimmancinsa, sannan suka fara zuwa suka mai da hankali. To ina ganin gaba idan za a yi a ɗan ƙara kwanakin, saboda wannan taro da kuma yana da matuƙar amfani sosai sosai, ya buɗe mana ƙwaƙwalwa, ya nuna mana abubuwa da yawa, abubuwan da tuntuni muna so mu yi amma mun rasa yadda za mu yi su, abubuwan da su kansu abubuwan da muke so mu yi ɗin ma, wannan taro da kuka yi ya nuna mana cewa eh ga abin da muke so mu yi. Kuma mun samu ƙarfin gwiwa sosai da duk wani haɗin kai da ya kamata, kuma muna ƙoƙarin yanzu za mu cimma burinmu.
A gaskiya irin kamar abubuwan da aka kawo mana muka gani, irin kamar su iPhone, irin su tripod da su camera da computers, gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode sosai.
Mala Anas, a wannan taro na Bita da aka yi, kai me ka gani, ya ka ga al'amura sun gudana?
Al'amura sun gudana yadda ma ba mu tunani. Dalili kuma shi ne saboda abubuwan da ake koya mana aji a rubuce muka san su, amma da muka zo na muka gani su a practically, muka koyi abubuwa wanda za mu iya da ƙwaƙwalwarmu, wanda za mu zo na mu tunani mu san yadda za mu yi abubuwa. Hakan ya sa mu har wasu daga cikinmu muka zo na mu biyar muka kirkiri wani kamfanin da za mu iya yin talla na rediyo, na TV, na social media.
Tsaya Mala Anas, ban tarin numfashinka ba. Kana nihin daga wannan taro da aka yi kuka kirkiri wannan kamfani, ko ko dama shi wannan kamfani akwai shi?
Ai, ba ko idea ma ba mu da ita, ko tunanin ba mu da shi, babu komai. Sai da aka yi wannan taron, sannan ƙwaƙwalwarmu ta fara tunanin cewa to ya za a yi mu ba. Tunda har aka yi wannan abin ana koya mana ba sai mun je mun nemi aikin gwamnati ba, mun je mun dogara da wani, za mu iya yi da kanmu, mu ba wa kanmu aiki har mu ba wa wasu aiki. Hakan ne ya sa muka zo na muka tunani muka ga menene hanyar mafita. Hakan ya sa muka samu muka kirkiri kamfanin tallace-tallace wanda yanzu aka ya fara aiki. Muna da talla guda biyu ko uku a ƙasa wanda sunan shi Wave Advertising Limited.
Kuma yanzu haka ku za ku hita ku je ku nemo ayyuka ku zo ku gudanar ku yi kuma a biya ku?
Ai, ba za mu fita bane ba, muna fita saboda kullum muna fita daga makaranta mu je mu nemo aiki mu samu, kuma muna yin iya bakin kokarinmu saboda yanzu haka duk wani connection iyayi muna yi. A haka mun samu akwai wanda ma za su fashion show sun ba mu sun kira mu za mu musu muna cikin sponsors din cikin sponsors din wanda hakan zai sa mutane su san mu masu tallace tallace kuma muna samun wanda yake ganin za su iya bada talla masu dan kamfanin nuwa zuwa wurin su haka akwai wata mata wadda take sai da pizza a garin Kano ita ce ta fara yin pizza duka garin Kano amma ba taɓa yin mata talla a radio ba mu ne wanda kai sai za mu fara yin mata akan kuma ta amince da haka yanzu akan abin da muke aiki kenan
indi yanzu sun yi batun su suna da kamfanin da suka ba wanda kuma ni ma ina daga cikin wanda za su kaman ciya wanda suke da wanda suke da ba da gudunmawa cikin wannan kamfanin nasu na Waves Advertising Limited to ni dama da akwai wani tsohon tunani wanda nake da shi to amma rashin ci gaba da ban gani ko kun samu dama ba ko kuma ba a nuna musu abubuwa da za su taimaka wannan tunanin na wai dabbaka ba amma sakamakon wannan bitaran bitar aka yi ko kuma taron koya mana abubuwa da aka yi sai ƙara ƙarfafa mun gwiwa sannan kuma ya buɗa mun tunanina game da nuna mun hanya kamar dan jagora akan al'amuran da zan nake so na gudanar daga cikin irin wannan abubuwan da muka amfana akwai gayyato manyan malamai da kuma masana a bangare na rayuwa daban-daban kin ga akwai wanda aka gayyato daga garin Kaduna wani ana ce masa Talis Webmaster ni abin da nake so ne yana da alaka da harkar na'ura mai kula shi kuma wannan ya ɗaya daga cikin waɗanda suka san kwamfuta a nan arewacin Najeriya a matsayin shi nan arewa kuma Bahaushe to saboda haka wannan zuwan da ya da lecture da ya gabatar da takardun da muka ansa bayan ya gama wannan sun taimaka mu wajen dora na hanya yanzu haka mun fara magana da shi kan yanda zai taimaka mu bayan haka akwai shugaban gidan radio na nan Freedom Radio a nan Kano Umar Said Tudun wada shi ma a cikin nata jawabin da yake shi ya zo kusan su uku ko hudu ma an fara da shi kusan an kammala shi to akwai manganu da waɗanda suka taimaka wajen sake dora na kan hanya daga ti har da akwai categories da yake tsafana irin abubuwan da ya kamata ɗalibai mu da muke nazarin aikin jarida mu dinga yi daga ciki akwai media buying wato ma'ana za ku je ku yi tattauna da kamfani ko kuma ce kafar yaɗa labaran ku samu wani lokaci ku tallata wani abu a daidai wannan lokacin ko kuma ku yi abin da ake cewa ku je kamfanin da suka ba wa media talla sai ku dinga an ci kwangila sannan sai ku zo ku dinga sauraron wannan gidan radio ko gidan TV ne ku dinga kallon ya yanayin saka talle-tallen suke suna karya ka'ida ko ba ta karya ka'ida kuma san da akwai abubuwa da dama wanda shi ya nuna mana yadda ake musamman ma kamar content providers kamar gidajen TV yanzu ake yawan buga kin san za a maida gidajen TV ya zama digitalized ba analog ba kamar yadda yawanci yanzu ake amfani da su to suna buƙatar content providers shi ma yana ɗaya daga cikin content providers na wani TV da aka buɗe a nan Kano Arewa 24 to wannan ya taimaka mana ya buɗe min wani tunani na cewa nan gaba za mu iya zama content providers za mu iya video da commentary ko mu nemo tallafi da mu kai wannan gida na talabijin ni daga cikin abin da zan yi na so ne website ne na labarai zalla kamar labarai 24 za ka samu Hausa labarai 24 tun daga safe har zuwa dare ba sauka ba hutu daga kaji labarin abu ya faru za ka iya klikin a wayarka ta hannu ko kuma a kwamfutarka www.kaza zuwa wannan adireshin nawa sai ka ga labaran abubuwan da suke faruwa wannan zai sa wasu ni in dogara da kaina ta hanyar nemo tallika wanda zan ɗan yi saka su a nan ƙasa da kuma abubuwa waɗanda zai kasance na samu hanyar kuɗaɗen shiga musamman ta wannan harkokin kallon da sauran abubuwa.
Akwai ɗalibai da yawa da muka tattauna da su ta bayan hage a lokacin wannan taro sun nuna cewa abin da ya ba su mamaki sai da gwamnatin Amurka ta irin wannan tunani a je a yi irin wannan horo a Najeriya alhali abu ne da gwamnatin Najeriya za ta iya ta yi wannan tunani tun ma kafin Amurka ta shigo. Ina ra'ayinku a kai?
Ra'ayina shi ne kin ga misali muna da ƙungiyar NGO ta ƙasa akwai Nigerian Union of Journalists da muke da ita. Ya kamata ta sa ido a yanayin yadda ɗalibai waɗanda suke shirin zama ɗan jarida suke mu'amalar su ba wai sai sun zama ɗan jarida ba saboda idan baka ba su tallafi ko kuma baka ba su training mai kyau ba suna fita waje a gwamnati za su fito to mu yanzu irin wannan taruka da ake yi na yi bakin cikin sanar da jama'a cewa wannan taro bai fi shine na biyu ko na uku da na taɓa halarta ba tun a matsayina na ɗalibi daga aji ɗaya yanzu ga shi ina shirin gama makarantar ma nan da ƙarshen shekaran nan. To kuma wannan abin da muka halatta ya koya mana yanda misali a yanzu maganin nan da nake da ke zan iya yin dauki video na wani abu da yake faruwa professional video ba wai irin ka dinga dauka yana rawa ko yana ba zan iya tsaye da hannu an koya mana wannan a wannan taro da muka yi da yanda za ka kai voicing kai editing din voicing din ka dora shi akan video sannan kai posting za ka iya fiyar da wannan labari kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ko kuma ka aika kamfanin dillancin labarai na nan kasa, ko kuma ka zama cewa kana aiki da wasu organization hakan nan daban irin wannan. To an koya mana abubuwa da dama, inda a ce za mu samu irin wannan misali makarantanmu jami'ar da muke ta dinga shiryawa duk wani ɗalibi da yake karanta kaza da abubuwan da ya kamata a dinga yi practical workshop, ba wai theoretical abubuwa da ake aji ba. Sannan kuma a ce department ɗin da kake zangayar da kake karatu ko sashin da kake karatu su ma su dinga shirya nasu lokaci zuwa lokaci. Misali this semester da kana ɗaukan wata uku ko wata huɗu, a ce this semester akwai wani guda ɗaya ko biyu da za a yi kafin a yi magana ita gwamnatin tarayya kuma ta shigo. Amma kin ga duk da yanzu gwamnatin tarayya ba ta shigo ba, jami'a ta ɗanyi nata sashin da muke ya ɗanyi nata ga tallafi daga ita Amurka na a koya mana wannan abu, musamman sashin wato sashen wata nan murya Amurka da suka kawo mana wani tallafi. Mun ji daɗi kuma muna kira ga duk wani wanda yake da ruwa tsaki akan harkokin horar da ɗaliban da suke shirin zama wasu abubuwa musamman aiki da danganci irin wannan na aiko da labarai, yana da matuƙar tasiri da mahimmanci na a dinga koya masu abu wanda ya shafi practical aspects, sannan kuma akan dokoki na aikin ba sai sun fita ba sannan su je wasu fara koyan aiki da ba. Abin yana kona mara ki ga mutum ya gama digiri wai ya je kamfani wai wata kila ma wanda ke da diploma ko kuma wanda wai sabon aiki zai fara koya kamar ma karatun da ya a jami'a bai da amfani. To inda za a dinga wanda lallai za mu ji daɗi sosai.
Aisha, me za ki ƙara akai?
To gaskiya SC ya faɗi duk abubuwan da zan faɗa, amma maganar kamfani da muka bude, bayan wannan kamfani da muka bude akwai wani taro da muke kokarin shiryawa har ila yau, muna son yin shi ne a August ko September. Taro ne da muka zauna muka yi research muka ga ba a taba irin shi a arewacin Najeriya ba, wato irin taro na awareness na cancer. Kisa yanzu cancer tana ɗaya daga cikin cututtukan da ta addabi mutane.
Eh, wato taro ne na faɗakarwa da wayar da kai akan cutar sankara ko?
Yauwa, abinda muke so mu tsara kenan yanzu. Muna ƙoƙarin yanzu mun kai takarda gidan sarki, za mu kai gidan gwamna da duk dai wani babba da muka san zai iya tallafa mana akan wannan abu, da kuma gidajen radio dai da su telecommunications duk wanda dai muka ga zai iya tallafa mana ya supportin din mu. Za mu kai musu takarda yanzu, abin da muke ƙoƙarin tsarawa kenan.
Yawa
muna ƙoƙarin mu samu likitoci da taimakon su USAID da WHO da duk dai abubuwan da ya kamata dai a tallafa mana da shi ne mu gudanar da wannan taro.
Yawa, ta yaya wannan taro ya zo ya haɗu da wannan bita da aka yi muku kwanakin baya a Jami'ar Bayero?
To duk cikin buɗe ƙwaƙwalwa ne, tunda idan muka yi wannan taro kin ga mata sun ƙaru kuma kamfaninmu ya ƙaru, sannan kuma duk inda aka ce an yi wannan taro an san akwai manyan likitoci, akwai manyan mutane wanda ya kamata a ce an yi wannan abu tuntuni ba a taɓa ni ba, amma mu gashi mu ƙananan yara wanda gaba ɗaya yaushe zuwanku ne wannan ilimi ya shige mu, gashi mun zo mun yi tunani za mu yi sa. To kin ji sai inda wannan bita ta shigo kenan, ku kuka yi motivating ɗinmu. Kisa ƙwaƙwalwarmu ta buɗe, abubuwa suke ta shigo mana wanda muka ga ya kamata mu yi. Ai, ba ai kaɗan ma daga cikin abin da za mu yi kenan. Ai, abubuwa da yawa suna nan tafi, wanda in dai da rai da lafiya da ƙarfinmu za mu gudanar da su, kuma duk aikinku ne, ku kuka janyo mana wannan abu. Ku ne sanadiyya.
To bayan wannan ko malama, waɗannan baki za ka gani, to kamar Farfesa Fati na nan Jami'ar Bayero shi ma ya gabatar da tashin makalar wacce ta matuƙar buɗa mana ƙwaƙwalwa gami da sanin dokoki, musamman na yadda za mu establish ɗin independent media. Kin san dokoki wanda suke da buƙatar, misali community radio za ka gaba shi da yawa. Yawancin mutane yanzu da ka zo ka ansu wani tallaka saka sai a dinga ce maka bai kamata ba kaza-kaza, kuma alhali inda a ce za a taru waɗanda suke a wannan yanki na al'umma su buɗe tashi gidan rediyon ko wata kafa ta yaɗa labarai, to sai tallan abin da suke so suna da control, abin da ake cewa linzami ga abubuwan da zai dinga zuwa kunnuwan masu sauraron wannan kafar yaɗa labarai ko masu karantawa, ma'ana community radio sun kenan ko kuma wasu kafar yaɗa labarai makamantan wannan. Sannan Dr. Suleiman Yaraduwa shi ma a tashi makalar mun koyi abubuwa kamar especially musamman a yanda wajen za a buɗe internet radio. Internet radio kin ba a yanzu magana da muke a Najeriya babu dokar da take monitoring na internet radio, kawai dai babban abin da ba a so shine banda zagi ma wanda batanci, amma in dai zaka yi abubuwan ka babu wanda zai takura maka, ba wanda zai sa maka ido akan wannan abubuwan. To zamu iya mu bude a matsayin mu na dalibai kuma wanda suka halarci wannan bita, zamu iya mu bude namu gidan radio a nan internet, wanda sai kana da service na yanar gizo-gizo a wayarka ko a computer ka zaka dinga sauraron mu. so wannan ma zai sa mu samu wasu tallafi da kuma ɗaukaka wani kamfani na misali idan kamfanin talla ne muka bude ko kuma a nan gidan rediyon ma za a iya kawo man talla. Profesa Abdullahi Uba shi ma ya gabatar da shi mukalan shi ma daga nan sashin koyon aikin jarida shi ma mun koyi abubuwa da dama.
To kun san cewa fasahar zamani ta haifar da canje-canje wajen neman labarai da ma bayyana su? Ga malama Ruqayya Yusuf Aliyu ita ce malama a fannin koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero dake Kano.
Canje-canjen da aka samu a dalilin fasahar zamani da sauransu da ake amfani da su wajen nema da kuma bayyana labarai. Gaskiya ne canjin da nake gani shine yanzu kowa ma za a iya cewa ne neman labarai ne ya bada labarai. To don haka kin ga ɗan jarida sai ya zama suna da more to do. Dole you have to put more effort saboda people mutane za su ji labarin even kafin kai professional ka faɗa. Most of that is you're not careful. So amma ne what we keep emphasizing is ɗan jarida ya tabbatar cewa duk abin da zai bada shi ne a matsayinsa na ƙwararre. Wato ba zai bada kamar mutane komai suka gani yanzu in baki misali kamar yanzu a ce aka samu wani bombing ko wani hatsari dai haka za ki ga mutane suna aika hotuna da bai kamata ba wanda professionally bai kamata a bayyana su wa mutane ba dan suna da tashin hankali sosai da sauransu amma sai ki ga mutane suna bayyana to kin ga nan ne zai zama bambancin ka da ɗan jarida kai da kasa ɗan jarida ba za ka bada abin da bai kamata kamar a ce hotuna mutane su gani ba sannan kuma ba za ka ba da labari ba sai ka tabbatar da sahihancin labarin. Idan ka ji ko a social media ko ka gani a matsayin da ƙwararre kamata ya yi a ce sai ka ji ka tabbatar cewa abin nan ya faru kuma hakan ne ka tabbatar da sahihancin labarin kafin ka bada. So gaskiya canje-canjen da nake ga ya kawo shi ne irin reporters yanzu have more to do. In ba haka ba ordinary mutane za su zama ahead of them wanda bai kamata ba. Yawwa, ana wani canji kuma shi ne fasahar zamani ta sa aikin ya ɗan sauwaƙa ba wahala kamar da. Yanzu kawai duk inda kake da wayarka ba sai ka ɗauki TV equipment tana yawo da sauransu ba da wayarka za ka ɗauki hoto, da wayarka za ka yi video, da wayarka za ka yi tambayar mutane, ka yi interview da sauransu, nan zai ka je ka rubuta labaranka. They are both positive and negative changes.
Wannan kin ji ɗaliban Bayero ko to masu saurare ku kasance da mu idan Allah kai mu mako mai zuwa akwai sauran wannan tattauna da muka yanzu ga Halima Abdullahi da Hilin da Hidaye ko me zamu sha yau.
To uwar gida a yau kuma madafi nawa ba abinci zan dafa ba wato zan kawo yanda ake hada dan wani lemo ne wanda kuma shi wannan lemo na san idan uwar gida ta sha za ta ji dadin sa har ma a bawa mai gida a sha tare ma da yaran gida. Abubuwan da za a tanada a wannan lemo zaki tanada abarba sannan kuma uwar gida zaki tanada kwakwa sannan da dabino da kuma sukari idan kina bukata da kuma dan abin da yake saka lemo kamshi. To da fara dai uwar gida zaki kawo abarbaki ki feraye ta idan kika feraye ta ki wanke ta ki yayyanka ki ajiye gefe guda sannan kuma sai ki kawo kwakwar ki ita ma mai kyau ki gyara ta idan kika gyara ta ita ma sai ki ajiye ta a gefe guda sannan kuma uwar gida kin tanadi dabinon ki shi ma sai ki gyara shi ki ajiye shi a gefe guda nan kuma dama ga dan abin kamshin ki. To idan duk kika samu waɗannan abubuwan idan kina da dan injin nan na zamani da ake markaɗa kayan marmari da su sai ki kawo wannan kwakwar taki da abarbai amma ki dan fara yanka kwakwar kanana kanana dan saboda kwakwa ita ta dan fi abarba karfi sai ki fara markaɗa abarbar sannan ki kawo kwakwa ki markaɗa shi kuma dama wannan dabinon uwar gida jiƙa shi zaki tukunna sannan sai yayi laushi idan yayi laushi shi ma sai ki kama shi ki markade shi gaba ɗaya waɗannan abubuwan sai ki tace wannan ruwan abarbar ki tace ruwan dabinan ki ki tace ruwan kwakwaki sai ki hada sa a wuri guda ki jujjuya idan uwar gida kika jujjuya su sai ki kawo dan sinadarin ki mai dan karawa abubuwa kamshi sai ki dan zuba dan kadan a ciki daidai da bukatar yawan ruwan lemon ki idan kika saka idan kina bukatar sukari dan kankani sai ki zuba duba da kin ga shi dabino yana da zaki amma da uwar gida za ta yi amfani da zuma da duk sai yafi sukari amfani ma a cikin wannan lemo naki na kwakwa da abarba da dabino to uwar gida idan kika samu matacin ki mai kyau kika tace sai ki nemi mazubin ki mai kyau ki zuba idan kika zuba su uwar gida sai ki nemi abin da sanyi wato kaman fridge haka sai ki saka a ciki idan kuma ba a da halin fridge din uwar gida zaki iya neman kankararki ki saka idan kika saka na san kuma a wannan karan ya bani labarin yadda wannan lemo naki ya kasance ni ma anan sai in ce a sha lafiya da fatan za a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe
to Jamila na ga kema kina karkata kallabi zaki sha wannan abu wata waka ce akwai dai wata waka dai
dukan su bi wato
je shata ko
Jiya shata
yau kuma
Abba Sa'ad Mahuta da Sani Mandauca suka koma wace waka ce amma suna son su ji ta Nura M Inuwa
to Nura M Inuwa Juli gare ki arewa ga Nura M Inuwa ko
kuma Nura M Inuwa
Nura M Inuwa ku ne matasa mu kusan kokwalwar ta mu a hargitsa take
aina ai kina da duk waƙoƙin sai dai in busu tambaya ba
yauwa Jamila ga lokaci ya kawo kai naga kuma ba ma lokacin tambayar mu ta da aka saba ko
gaskiya sai dai mana afuwa mu hada a Facebook
na ma aikin san kun yi so na ma ku hada a Facebook da su Twitter din
kwarai
to ma saurare abin da ya sawaka kenan da fatan kun ji dadin wannan shiri kuma kun anhwana da darussan da ke ciki yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da engineer mu malama Nashwan Kale ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobar haka da izinin Allah ku huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.